إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر رانا أصبر ودايتتي رانا أكو غوتان ذو القعدة شكرا هجرة تدبودة داري هدى 45 wanda kuma ya dace da lissafin 11 ga watan Mayu a shekarar miladiya ta 2024. Wannan shine darasin mu na 67 insha Allah cikin jeren gedarsa daga littafin As-Sunnah wallafar al-Imam al-Hafiz Abu Bakar ibn Abi Asim rahmatullahi alayhi. Ibn Abi Asim kamar da muke faɗa a kullum rasuwarsa shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi sallama. Wannan littafi nashi yana cikin manyan littafan Sunnah da ake cira to aqidar magabata na kwarai a cikin ta. Allah ya saka masa da alkhairi. Muna cikin wato hadisai da mallan ki kawo mana akan zunubin raba kan al'umma, ismu mufaraqatil jama'a. Zunubin da ke cikin mutum ya nufaci raba kan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ware ya zama dan tawaye ko dan taware ko dan raba kai. Allah ka tsare mu. Za mu tashi lamba hadisi na 928. مالن ابن ابي عاصم يتي حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابراهيم بن المهاجر ابن مسمار قال حدثنا ابي عن عامر بن سعد عن ابيه قال واتو يا انسو دغا ابراهيم بن المنذر زوا غا مالن ابراهيم دان مهاجر دان مسمار دغا بابانسا شيني المهاجر ابن مسمار شي كوما دغا عامر ابن سعد بن ابي وقاص دغا بابانسا سعد دان ابي وقاص sabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda kala yace wa kafa Umar bil Jabiya sayyidina Umar dan Khattab ya daya a Al Jabiya wani gari ne akan hanyar tafiyar sa daga Madina zuwa birnin Baitul Maqdis din nan shahararriyar abin nan ce mas'ala ce ya da zangon da Umar yayi a wajen da tattaunawa da aka yi zaka ji ana yawan fada cewa Umar ya tsaya a Al Jabiya fa kala yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qama fina lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a cikin mu fa kala sai yace mana man arada bahbahatin bahbahatal janna fa alaihi bil jamaa duk wanda yake so ya samu bahbaha bahbaha kure zama finaul janna wato ya samu farfajiya al janna wasu masu wasara da bahbaha ragdul aish fil janna wanda yake so ya samu dadin rayuwa yayi sharholiya ya hole a al janna wasu mun suka ce bahbaha algina wasa'a wadata to ka dauka duka ya samu yalwataccen wuri a aljanna wanda kuma daga nan ne za a ji dadin rayuwa a yi sharholiya a samu wadata da arziki da tsira madawwami duka yana cikin fasaran duk wanda yake so samu wannan fa alaihi bil jamaa to ya zama cikin jama'ar musulmi ya zama cikin taron dangin musulmi wanda suka tsaya akan gaskiya وحدثنا اسماعيل بن سالم ابن دينار كنا ابو محمد السائق المكي قال حدثنا النضر بن اسماعيل ابو المغيره قال حدثنا محمد ابن سوقا محمد ابن سوقا وانا بابا مالمي ني cikin daliban imam malik mutumin kasar kufa ne sunan shi kenan محمد ابن سوقا ابو بكر الغنوي yana da hadisi a cikin alkutubu sita gabaki daya أنا عبد الله بن دينار شيني كيكربوا دا عبد الله بن دينار عن ابن عمر دا صحاب من زال الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر الله يكارا ما سيداشي دا ما يفنسا عن عمر دا ما يفن ناس عمر كينا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا عمر دا خطاب يتشي ما يكين الله تيرا دا من شاء الله سبتا غريش ينا تشيوا عليكم بالجماعة إنا هو رنك دا كزما تشكين تاران الأمم المسلمي وإياكم والفرقة إنا حنا كدقا للربوة فمن أراد بحبحة الجنة دو وند يكي سوي سامو فرفاجيا دا وداتا دا أزدكين الجنة دا جندا انتا فليلزم الجماعة تو يناتي تكين زما أتكين تارم مسلمي كي يزما تيدا تكين انتاواي كو إربا كم مسلمي كو ماسكو الأمة مسلمي مسألة غما دا حق ان كان سوى أكن كسكيا وادسنا سعيد ابن يحيى ابن سعيد قال دسنا أبو بكر بن عياش أنا عاصم أن ذر بن خبيش كنا أن عمر قال عمر يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah yace alayhi salatu wassalam yace man arada bahbahatal janna falyalzamil jamaa wanda da yake so ya samu yalwata da azzikin aljanna to ya lazumci zama a cikin ta waga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan hadisi an maimaita su a baya wannan shi ma isnadin shi kyakkyawa ne mallan ya kada cewa hadathana al-muqaddimi qala hadathana imran ibn uyayna wannan saduqun ne lahu awhamun amma kaga ya samu mutaba'a ana abdul malik ibn umair ar-rabi'i ibn hirash qala rabi'u dan hirash yace khataba umar bil jabiya fa qala umar yayi jawabi a aljabiya sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle ma aiki tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa man arada bahbahatal janna falyalzamil jamaa wanda yake son ya samu tsira ya samu aljanna ya samu wadata da azziki madawami aljanna to ya lazimci zama cikin al'umma musulmi kai fita cikin su qala da sana duhaim shine abdurrahman ibnu ibrahim ibnu amr wanda yake ce mushi duhaim duk da baya son sunan yana da hadisi a cikin bukhari a cikin malamai imam al-bukhari da abu dauda da nasa'i qala hadathana ibn wahab ibn abla dan wahab al-misri kenan qala hadathana abu hani'in an amr ibn malik an fadala ibn abidin ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala yace annabi yace thalathatun la tasal anhum wannan hadisi shi ma mun ji shi a baya mutane uku karka tambaya game da al'amarin su wato sun riga sun fadi ba zani sun shiga cikin tabewa rajulun faraqal jamaa mutumin da ya fita daga cikin al'umman musulmi ya musu tawaye wa asa imamahu ya saba wa shugabansa wa mata asiyan kuma ya mutu akan haka to wannan karka tambayi makomasa mummuna ce Allah ka tsare mu wa da sana hudba ibn khalid al-qaisi kenan qala da sana mahdi ibn maimun abu yahya al-kurdi yana cikin al-mu'ammarin ya daga cikin rijalul jamaa an ghailan ibn jarir wannan tabi'i ne cikin tabi'ai mutumin garin basara ana mishi alkunya da abu yazid al-basri rasuwar sa shika ta 129 shine yake riwaya an ziyad ibn rabah shi ma tabi'i ne ziyad ibn rabah abu qais al-basri an abi hurairata daga sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu huraira radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم دغ ما يكي زاد من شرس تبتا غري شي قال النبي يجي من خرج من الطاعه وفارق الجماعه مات ميته جاهليه وند دي يا فتا دغ داء الشغبا يا رب د الامه المسلمي هر يموت هكا يا موت ايرن متوا تا ماغوزنتي تو wannan me ake nufi da mutuwar maguzanci shine malamai suka ce kamar yadda masu shari suke cewa ya mutu a maguzanci saboda mutuwarsa ta yi kama da irin mutuwar da ake yi lokacin jahiliya ana zaman ƴan marina kowa yana cin gaban sa babu wanda ya isa ya gaya wani kowa abin da ya ga dama yake babu tsarin shugabanci babu tsarin tafiyar da al'umma a bisa tsari guda daya haka ake a jahiliya kowa ya kafa kabilarsa ko ya kafa ƙauyensa ko rigarsa ya yi sulhu da wanda ya ga dama ya yaki da wanda ya ga dama ya kai farmaki nan a kawo masa to irin wannan rayuwar ta jahiliya wadda ba ta da kyau ba ta da kyakkyawan makoma to duk wanda ya mutu a alhalin yayi tawaye yayi mutuwa irin ta jahiliya muwafaqati mautihi lima kana alaihi ahlul jahiliyyati min adami ta'amirin aw sam'in aw ta'atin cewa babu shugaba ba wanda ake saurara ba wanda ake mada'a kowa zaman kanshi yake so da kai irin wannan mutoto ba za a iya sanin me mako masa ba sai an ji lahira kenan yana cikin matsala babba Allah ka tsare mu wa da sana Ali ibn Hamza qala da sana Jarir ibn Hazim ana Abdul Malik ibn Umair an Jabir ibn Samura qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man arada bahbatal janna falyalzamil jamaa ya kara kawo wani isnadin irin wannan ta hanyar malamin su mai suna Ali ibn Hamza ibn Siwar al-Ataki malamin sa anan izuwa ga Jarir ibn Hazim Abu Zaid al-Basri babban malami izuwa ga Abdul Malik ibn Umair ta hanyar sahabi Jabir dan Samura Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda Umar ya ambata a hudubarsa wanda di yake son ya samu farfajiya aljanna da ni'imarta to ya bi ya lazimci zama a cikin tawaga al'umma musulmi malam ya sake cewa wa haddathana Abu Bakr قال حدثنا ابو اسامه ابو بكر ابن ابي عاصم كنان عفوا ابن ابي شيبه زوا غا ابو اسامه شيني وانشان مكاهن نان عبد الدرير ان بريد ابن ابي بردا ابن ابي بردا ان ابيه daga babansa an abi musa abi burda dan gidan abu musa al ashari ken an annabi sallallahu alaihi wasallama yace daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama manzon allah yace Inna mathala ma ba'athanillahu bihi min al-huda wal ilmi lalle misalin abinda Allah ya aiko ni da shi min al-huda na shari'a wal ilmi da ilmi mithlu ghaythin kamar ruwan sama ne al-ghayth ruwan sama asaba al-arda ya sauka ya zuba a ƙasa wa kanat minhu ita ƙasa a cikin ta akwai ajadibu amsakatil ma'a akwai wata wato ƙasa wacce take fako a wato mai rike ruwa ita ba ƙasan noma bace amma ƙasa ce mai rike ruwa wanda take iya rike shi ya zama korama ko ya zama kududdufi ko a tona a garijiya fanafa Allahu bihin nasa wannan ruwan da ya taru sai Allah ya amfanar da mutane da ruwa fasharibu minhu minha suka sha daga wannan korama wazaru suka yi noma wasaqau suka ainihin shayar da suka yi ban ruwa kasa ta farko kenan wa asaba qaifatan minhum ukhra akwai kuma wani bangare na ruwan shi kuma sai ya samu wasu wani bangare na kasa inma hiya qi'anun ita kuma wato bushashiyar kasa ce wanda take fakoce la tambutu bata tsirawa sun yi daya da waccan kasar ta wajen adamun nabat wala tumsiku kuma bata rike ruwa sai dai gangara ya tafi wala tumbitu kala'an bata bada yabanya bata fitar da ciyawa da bunu fadhalika mithlu man tafaqqaha fi dinillahi wa nafa'ahu Allahu bima ba'athani Allahu bi nabi yace wannan shine misalin wanda ya koyi ilimi a cikin addinin Allah kuma Allah ya amfanar da shi da abin da ya sanashe ni wa nafa'a bihi shi ma ya amfanar da wasu fa'alima ya san ilimin wa allama ya karantar wa masalu man lam yarfa'a bidhalika ra'sa wannan kuma shine misalin wanda bai daga ido ya kalli abin ya mutunta ba walam yaqbal hadayallahi allazi ursiltu bihi ko hudallahi allazi ursiltu bihi bi an shirye Allah da Allah ya aiko ni ba wannan hadisi ne mashuhuri ta fuskar kwatance da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi Allah ya tunawa an karanta shi mala ya karantar da mu shi a cikin kitabul ilmi cikin bukhari tun ana yin bukhari a tudun wada Allah ya gafarta malam ya karantar da shi kuma ya mai sharhi daga cikin hadisan da wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatance amsalun nabawiyya da malamai suke kalla a cikin cikakken riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ga cewa ya raba mutane zuwa gida uku ne ta fuskar amfanar su da ilimin da ya kawo da shari'a da sai ya kwatanta ilimin da ruwan sama aga ruwan sama gaba ɗayan shi albarka ne gabaki ɗayan shi alheri ne amma ba duk inda yake sauka ne yake zame musu alheri ba amma shi a asalin sa alheri to haka ilimin annabta yake haka shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take dukkan ta alheri kamar da ruwan sama yake dukkanin shi alheri shi sama larabawa suke ce mishi al-ghayth wato abin da ke zama agaji ga mutane ya tsiratar da su daga yunwa da fatara da talauci da kanfa da kishirwa to da Allah ya saukar da wannan ilimi kamar da ya saukar da ruwan sama sai mutane suka rabu gida uku akwai mutane kashi na farko waɗanda suke cin amfanin wannan ilimi kamar yadda kashi na farko da ƙasa ke sauka da ruwa ke sauka ƙasa ce wadda take cin amfanin ruwan misalin mutumin da ya ci wannan amfanin shine kamar misalin busasshiyar ƙasa ta noma lafiyayya
wata ke shirye da zarar ruwan sama ya sauka ai mata shuka ta fidda yabanya ta bada abinci. To haka akwai mutumin da ke da lafiyar zuciya yana jira ne kai a ga yamin shirya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karba kuma a ga tasirin shirya tare da shi. Shine nau'i na farko. Sai kuma nau'i na biyu na ƙasa wadda ba ta shirye da wannan amfanin. Ita Allah ya yi ta mara amfani ce a karankin kanta, amma kuma tana da fa'ida wajen riƙe ruwa don wasu su zo su sama. To haka a cikin mutane akwai wanda shi a karan kansa ba zai iya zama malami wanda zai amfanar da mutane ba, amma zai iya zama wanda zai wa ilimi wata hidima da dukiyarsa ko da kaifin basirarsa ko da kamfaninsa na buga littattafai ko da wani agajinsa. Shi ba zai iya zama malami ba, wanda zai amfana ya amfanar, amma zai iya riƙe ilimin ya kaima wani. Ta wata hanya da zai bi, zai iya yaɗawa, zai iya yaɗa karantawar. Kamar yadda misali yanzu kalla ka ga yadda misali abubuwan da ake amfani da su wajen yaɗa ilimi duka ba musulmai suka yi su, tun daga kamfanonin buga littattafai da injinan da waɗannan na'urori na social media da YouTube da TikTok da waye duk da ake amfani da su, su a karankin kansu ba su amfana da ilimin ba, amma kuma sun zama sanadiyar kai amfanin ga masu bukata. Kamar yadda kududdufi da yake tara ruwan sama da za a yi shuka a cikin shi ba ta fito ba, amma kuma zai tara ruwan yadda wasu za su ɗiba su je su yi ban ruwa ga gonarsu da rani, ko ya taru yadda za a ja ƙorama ya tafi zuwa inda za a amfana da shi. To akwai a cikin mutane akwai irin waɗannan waɗanda su aikinsu su kiyaye wa musulunci ilimin, ko da ba su da fahimtar ilimin, ko da ba su da cin moriyar ilimin. To nau'i na uku su ne mafi amfani, waɗanda za su kiyaye kuma za su amfana su ne malamai. Waɗancan wanda shi iyakacin shi kawai ya mori ilimin ga kansa shi ne ya yi aiki da abin da ya sani, amma bai da dabara da ƙarfin ilimin kai ilimin ga wani, ba zai iya karantarwa ba, bai da ƙwaƙwalwar da za ta iya riƙe ilimin ko ta yi analysis ɗin ilimin ko ta shiga ta fita ta samar da ilimin. Wato bai da abin da riwaya sahiha, bai da kuma bahath ilimi, duk bai da ƙarfin wannan, amma shi yana da lafiyar zuciya za ta karɓa ta bi. To wannan ya amfanar da kansa kuma shi ma alkhairi ne gare shi. To sai kuma wanda shi ba zai ci moriyar abin ba, saboda zuciyar shi ba lafiyayya ce da ke jiran cin moriyar ba, amma zai ma ilimin hidima bai ma sai mai hidima ba. Zai iya zama kafiri, zai iya zama munafiki, zai iya zama wani sakarai wanda bai san mutuncin kansa ba, amma min wara'il hijab wa biduni wa ayn yayi ma ilimin hidima. Jiba dai kwatancen da muka yi, waye kirkiro injin buga littafi? Ba musulmai suka kirkiro shi ba, musulmai suna rubutu tun kafin kafare su zo su fara, amma ba su da ilimin yin waɗannan injina sai da kafare suka zo su kai. Waye kirkiro live stream? Waye kirkiro Zoom? Waye kirkiro TikTok da YouTube da waye da Telegram? Duka kafare suka kirkiro wannan, amma ana amfani da su yanzu a mene? A kiyaye ilimin dan ya kai ga wasu. Wannan duba jama'a yana daga cikin ma'alimin nubuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Jawabi ne mai muhimmanci da ya kamata mu kalla, shine annabi ya ce wanda bai daga ido ya kalla abin ba, amma kuma bai sani ba yana abin hidima, shi ne ci moriya abin ba. Kamar yadda kududdufi da ke tara ruwa, ruwan zai yi mutane amfani amma shi bai da amfani a gurin shi. Ruwan sama in ya sauka zai taru a rijiya ko ya taru a kududdufi ko rafi, mutane su amfana da shi, amma shi bai cin amfanin abin. Ina jiba irin ilmomin da ake saki a kan YouTube jama'a, amma wanda ya yi YouTube kafiri ne hayo. Jiba irin hidimar da Microsoft suka yi wa duniya, suka samar da computer. Jiba irin hidimar da Google suka yi, suka samar da na'urori da apps iri daban-daban da za ka samu. Jiba irin aikin da Facebook take ba mutane dama su yaɗa ilimi, amma har yanzu masu su duka kafirai ne. Lam yarfa'a bidhalika ra'asan, shi bai damu ba. Sai kuma kashi na uku su ne malamai waɗanda su Allah ya ba su fahimta kuma Allah ya ba su ƙarfin ƙwaƙwalwa na su kiyaye sannan Allah ya ba su shiriyar kuma su ma su ci moriyar abin wannan tun daga kan sahabbai da tabi'ai da na bayan su waɗanda ake ce musu huffazu to su ne martaba mafi girma sun amfana kuma sun amfanar in kai kuma littafin Ibnul Qayyim Adda'u Waddawa yayi magana akan waɗannan malamai da kashe-kashen su cewa su ma suna kasuwa zuwa gida uku akwai waɗanda su sun fi damuwa da kiyaye musulmai amana hadisan kawai su kai su gaba irin su Abu Zur'a kenan irin su Ibn Abi Hatim da makamata sun fi damuwa da tsantsa hadda cewa akwai kuma wanda su kuma sun fi damuwa da fiqhun dake cikin karatun irin su Imam Shafi damuwarsu ta fi akan fiqh Imam Shafi bai da riwaya da yawa amma sun damu da fahimtar da mutane irin ace akwai kuma wanda suka hada biyan suna da karfin riwaya suna da kuma karfin fahimta waɗannan to kuma sune kimma sune su Maliku sune su Imam al-Bukhari sune su Abu Dawuda da sauran waɗannan a immatud duniya a cikin ilimi a immatud duniya a cikin hadda duk wanda kaje yana zagin waɗannan jama'a ko ya ware wasu ya ce baya son su to kai ma ka ware shi ka ce baka son shi wannan barna ce fitina ce a cikin al'umma jama'a saboda su ne kimma wajen kiyaye shari'ar a kiyaye gundarinta kuma a kiyaye bayaninta su ne asalin magada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin me suka gado a gun annabi shine wannan abin alhuda wal ilm annabi ya ce mu anawa mu buga da komai ba sai gadan ilimi da shari'a to kuma su ne asalin magada ilimin da shari'a domin kamar da Allah ya ce mishi litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi Allah ya karantar da shi ya ce za mu karantar da kai zaka haddace sanu kuriuka falatansa to su ma Allah ya ba su kwakwalwa sun karanta sun haddace ba su manta ba sannan Allah ya ba su fahimta suna wannan bayanin da annabi yake to su ne asalin sahun gaba game da gadan annabta amma sai wani ya ware sai ya ce baya san su zai zage su zai ci mutuncin su a to ba mu san shi mu ci mutunci ba ta farkin addini bane amma ba za mu so shi ba haka dawo yake cewa malaman fiqhu malaman hadisi mutanen kirki ne mutanen alheri ne san su addini ne wannan shine aqida ahlus sunna shine aqidan yan salafiya shine aqidan duk musulmin kwarai kaunatar malamai tun daga na farko sune sahabbai tun daga kan shi shugaban malaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa duk wani mutum da ya shiga martaban malanta to yana da wannan nasibi na kauna da ra'ayi masa da gurgurdan shigansa da gurgurdan alherinsa to amma abin tambaya anan me yasa malaika wannan hadisi a nan ana magana akan mufaraqatul jama'a me yasa ya kawo wannan hadisin abin da yake so yana maka shine cewa ba a iya zama a cikin manhaji na jama'a ba tare da ilimi ba mabudin in kana so ka wanzu a cikin manhaji na jama'a shine ilimi wani ilimi shine wanda waɗannan huffazu suka ruwaito kabiran an kabirin tabaqatan an tabaqatin annabi ya karantar da sahabbai suka karantar da tabi'ai tabi'ai suka karantar da bayan su to ka bi wannan manhajin shi zai lazantar da kai ka zama a cikin jama'a amma da sun zaka dauko wani sabon salo ka canza wannan salon to zaka same ka kafin ka ankara ka zame bin ta farkin waɗannan shike kawo ka lazuci zama a cikin jama'a hadisin da gaskin fikun da malamai suka fita akan shi akwai wato yana nuna armashin da ke cikin buga misali wajen ganar da mas'aloli na ilimi Allah ya buga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya buga da yawa akwai misalai da yawa cikin alqur'ani kuma Allah ma yana yi ma ƴan wuta wato yana yanke musu hanzari da cewa wa darabna lakumul amsal inna masala isa ka masala adam wa daraballahu masalan lil ladina kafaru ma ba'udatin fama fawqaha duk Allah ya buga misalai iri daban-daban na al'ummomi da mutane da halittu da yanayi da sauransu to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana buga misali saboda haka yana nuna halastin buga misali wanda ya dace da hankali wanda zai ja hankalin mutane a wajen karantawa a wajen bayani a wajen jawabi ba matsala bane amma kai zama kawai misali ne kake buga waɗanda suka saba wa mantiki suka saba wa logic suka saba wa hankali wanda kake bugawa na son zuciya ko wanda zaka buga su dan ka buge Qur'ani da hadisi gefe guda sannan yana nuna falala ilimi da karantar da shi da kwadaitawa akan neman ilimi dan karantar da shi dan a karantar da shi saboda wannan shine kimma game da shiga tafarkin gadan annabawa hakanan kuma yana nuna cewa wato a ba a an san ilimi daga wanda zuciyar shi ba ta da kyau za a yi takarantar da shi in za a an shi ilimi za a tantance su waye wanda ake ganin alama cewa ayyukansu da takatsantsan ɗinsu na nuna kyakkyawar zuciya sannan kuma wannan yana nuna zargi kamar da Ibn Hajarin yace game da kauda kai game da ilimi wanda aka ce lam yarfa bi zalika ra'asan ai ana zargin su ne ana nuna basu kyauta bane basu abin da ya dace ba to da haka mutun ya zama shi ba ruwan shi da ilimi na musulunci ba abin da ya dame shi bai karatun qur'ani bai yin nafiqihu bai yin na hadisi bai sauraron kowa duniya kawai yake bi to wannan abin zargi ne a cikin musulmi a ce ga wani kai wanda shi dan ba ruwan shi da harka addini kamar yanda yanzu ake rayuwa an bar wasu yan tsiraru da ake cewa ustazai ko dalibai ko yan makaranta ko multazimai ko almajirai su kare aka bari da harka ilimi sauran mutanen duniya ba ruwan su in gari ya waye za su tashi ne kai su kama bin duniya su cinye dukkan wunin su akan duniya kawai babu ruwan su da addini hatta yan nasiha da wani liman zai yi da zaran an idan da sallah ya miƙe zai nasiha minti 3 4 5 ba su lokacin da su saurara ba su lokacin da su saurara ba su lokacin da su ba a cassette ko a gidan TV ko su tambaya ba abin da ya dame su in kaji suna tambaya to gado ne ya taso ko ta rigima ta aure sun rikita auren su ko wani abu na bashi wato dai wani abu da shafi duniyar su har yanzu ne ka ga da gado da aure da bashi duka harkar duniya ce ba sa tambaya game da addinin su basu damu da tsarki ko wanka ko sallah ko azumi ko kafara ba sai in sun rasa yadda za su yi kuma su zo maka tambaya za su yi ma tambaya ne za su riga su formin din tambaya yadda za su karkatar da kai zuwa ga abin da suke so dama tun a cikin tambaya zai ce maka alaga ta malam meye halastin yin kaza meye halasti dama su yi kuka ce meye halasti ya riga dama ya saita tambayar shi ya riga ya saita ta yadda kawai sai dai ka ce mishi abin da yake mai kyau ne in ka ce mishi ba kyau kuma to amma alaga ta malam ba za a lura da kaza ba ai fa kaza ne fa to kaga waɗannan su ne abin zargi wanda lam yarfa bi zalika ra'asan wanda bai kalli shari'ar nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo a matsayin abin da ya kamata ya tsaya na kalta ba Allah kai mana agaji to mun gama da mujalladi na 1 zamu shiga na 2 insha Allah wanda ya fara daga lambar tarjuma ta 936 ko da shida ne kai tsallake ne mallam a wajen akwai hadisi da aka tsallake guda 1 wai yake da shi a nuskar shi lambar hadisi na 900 za ka ga ai a ƙarshen wancan hadisi na 900 ne da 35 go da 5 go kaga ya kamata a ga da 6 amma za ka ga da 7 ne kawai to akwai na da 6 waye yake da na 6 da 6 anashi anaka akwai sunan babun babul mariqa wal haruriyya wal khawarij as-sabiqu la khizlan khaliqiha akwai ana wasu go na ga wasu babu a nan su yawa to shi ne babin da babi ne hadisi ne kwaya daya to dai amma dai akwai asalin zafin kawai wanda bai samu bai nemo shi babul mariqati babin da ke bayani akan mariqa wanda suka fice fit daga musulunci wal haruriyya da yan kalakatu wal khawarij da yan zubda jini khawarija as-sabiqi laha khizlan khaliqiha wadanda tintina Allah ya riga ya bayyana cewa ya tabar da su tababbu ne a wurin Allah wanda suka fice fit daga musulunci wanda ke da aqidar khawarija da yan aqida cewa ba sa aiki da komai sai zalla alqur'ani sune khawarija wanda suka halasta zubar da jinin musulmai malam yace hadathana Abubakar ibn Abi Shayba qala hadathana Ishaq al-Azraq عن الأعمش عن ابن أبي أوفى عبد الله ابن أبي أوفى دنا وندا النبي يكي تشي مسا سكاو زكا النبي يكي تشوا اللهم صل على آل abi aufa yana cikin sahabbai da suka dade a duniya wanda suka dade yana daga cikin mu'ammarun cikin sahabbai kusan da shekara daya riga Anas rasuwa yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu al khawariju kilabun nari khawarija karnukan wuta ne shine hadisin da aka tsallake a cikin wasu nusukoki asalin hadisin yana cikin sunan Tirmidhi da Ibn Majah da Musnadul Imam Ahmad Ibn Hanbal sai dai wannan isnadin mu kiyaye wannan isnadin da'ifi me raunin sa saboda tahqiqin malamai shine Al-A'mash Suleiman Ibn Mihran bai riski wannan malami Abdullah Ibn Abi Aufa ba sai dai hadisin riwaya sada yake cikin sunan Tirmidhi sahiha ce zamu zo mu ji irin ta a gaba riwaya ce sahiha cikin sunan Tirmidhi da Ibn Majah amma wannan riwayar isnadin ta akwai sakat akwai inqita'i tsakanin Al-A'mash da Ibn Abi Aufa bai riske shi ba wallahu a'lam to me yake nufi da cewa al-khawariju kilabu annari khawarija karnukan wuta ne an dai ji me khawarij sune waɗannan mutane da suka yi fito na fito da sayyidina Uthman radiyallahu anhu shine asalin su suka fito suka zo suka cika Madina suka yi tawaye suka fita daga cikin jama'ar musulmai aka yi musu wa'azi basu ji ba karshe suka hana musulmai sallah suka cire limamin musulmai suka sana su suka hana sayyidina Uthman fitowa karshe ma dai suka haura gidan shi suka kashe shi suka mai kisan gilla kisan wulakanci kuma suka hana amai jana'iza da ta cancanta ayi mushi sai cikin dare wasu cikin sahabbai suka saci jiki suka je suka rufe shi ba tare da amai jana'iza ta cancanta ba jana'iza ma har suka yi mushi wanda daga nan suka bude kofar fitina a cikin musulmai suka zama gaugawo a cikin al'ummar musulmai sayyidina Ali ya zo ya halifanci yayi iyayensa ya ga yayi dabtun su al'amari ya gagara karshe shi ma sai da suka kafirta shi suka fita daga cikin al'ummar sa suka kuma suka kafa gari a Harura a Haraura sannan kuma suka yake shi Allah ya bashi nasara akan su a gazotun Harawan to wannan sune asalin khawarija a tarihin musulunci sannan kuma duk wanda ya bi irin aqidar su za a yi ilhaqin shi da su manyan abubuwa a cikin aqidun su guda uku ne farko shine tawaye din fita daga cikin tsarin da musulmai suke na biyu shine kafirta musulmai gaba ɗayan su da yakan su na uku kuma shine ƙaryata hadisai ba sa aiki da hadisai sai dai ayoyi zalla sai dai su aiki da zahirin aya to ta nan ne suka hada yan kalakatu ta nan suka hada yan boko haram ta nan suka hada yan kaza da yan kaza ta hanyoyi mabambanta na munanan aqidun su Allah ya kyauta to abinda ake nufi da su karnukan wuta ne wato a gidan wuta ma wulakantattu ne su shine ma'anan kilabun nai saboda ai shi kare in ba yanzu da turawa suka mai da kare wani abin gata ba ai kare ba wani abin a zo a gani bane a cikin al'umma ko kamar yadda Allah ya ce in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas kare duk wanda zai gida ai ba zai ce ga ɗakin kare a siya mishi gado da katifa a mai toilet a mai durowa da sauransu ba a yi mishi wani ɗaki wa amarya da 'ya'yan gida an mishi an taimaka mai shi ne a mishi wani ɗan ɗaki na langa-langa amma ga ke barin shi dinga yawo tsirara ba sutura a jikin shi ba a san ina ya kwana ba ina ya shiga da sauransu yanzu in kana da kare yanzu ka san inda yake ka sa shi a makaranta yana can yana gararan bashi sai zaka tafarauta ka neme shi kai fito ya taho ku tafi in an kamo abin da aka kama ba ma bashi aiki ya ci ba wato wani wulakantaccen dabba ne za ka ga da Allah ya tashi kwatance ainihin game da malami wanda bai aiki da iliminsa aka yi wannan kwatancen game da kare me Allah yake cewa ma wato alaihim masal ladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana minal ghawina walau shi'na la rafa'anahu biha walakin akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu fa masaluhu kamathalil kalbi misalin malami wanda yaki gaskiya ya lalace ya bubata Allah ya kwatance shi yace kamathalil kalbi kamar kare ne in tahmil alaihi yalhas ko ka bishi da gudu zai yi haki aw tatruku yalhas ko ka bashi ma dai cikin haki yake wato koyaushe cikin yanayi yake na ban takaici da rashin hankali to haka su ma a cikin gidan wuta ma to su wulakantattu ne shine ma'anan kilabun nari wato sai an gama tanadar wa kowa wurin kwanciyar shi a wuta su kuma kawai sai a watsa shi inda ya sawaka kaga a cikin wutan ma cikin wulakanci suke Allah ka tsare mu shi sa hadari ne mai girma mutun ya dauki tarfarki da tunani da ra'ayi irin na khawarija so musomin wannan shine ya zamana cewa ka daukar wa kanka cewa duk wanda ya fadi wani abu da ya saba wa tunaninka to sai kai fada da shi da haka khawarija suke farawa da haka Imam Yusuf suka fara mutun ya fara raina malamai ya fara raina ilimi ya fara zagin shugabanni na addini ko na siyasa masu fada aji ya zama na cewa kai ma'auninka kawai shine a saba wa tunaninka ba wai gaskiya ba kuma gane ma'auninka kawai shine abinda kake so ba ayi ba zaka yi zagi zaka harrada batattu a kansu to wannan da haka ake farawa saboda abu ne mai hadari kwarai da gaske ya zama ka dinga auna abubuwa da shari'a ina ne shari'a ta goyi baya ina ne shari'a ta saba kuma in za a saba wa abinda shari'a ta ce ba daidai ba ta wannan tsari ta ce abu a fadi kuskuren mutum wato in za a kuskurantar da malami ko wani wanda ya fadi wata magana me shari'a ta ce game da kuskurantarwa wajen maimai da martani zama kana lazumta wannan to sai ka zama ka samu kariya Allah ya tsare mu malami sai ke cewa wa hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba kenan qala hadathana Abu al-Walid wannan sunan shi Hisham ibn Abdul Malik al-Tayalisi ba Hisham ibn Abdul Malik al-Umawi khalifa ba mu kiyaye qala hadathana Hashraj ibn Nubata al-Ashja'i kenan mutumin garin Kufa ne daga cikin rijalit Tirmidhi ne wannan qala hadathani Sa'id ibn Jumhan ibn Abinan Jumhan haka ake karanta shi Jumhan wasu kuma suna karanta da Jumhan qala dakhaltu ala ibn Abi Aufa wa huwa mahjubul basari na shiga gurin malam ibn Abi Aufa a lokacin ya riga ya makanci yana cikin sahabbai da suka makance a ƙarshen rayuwarsu fa sallamtu alayhi sai na masa sallama faradda alayya salama yace wa alaikumus salam wa rahmatullah fa qala man hadha yace wa ne ne tunda baya gani ya san waye yabo gurin sa fa qultu ana sa'id ibn jumhan ina sa'id dan jumhan kamar yadda yake a sunna an tambaye ka waye kai ka bar sunanka da za a gane ka da shi kar ka ce ni ne wannan al'ada muke ta Hausawa da sauran kabilar suke kewaye da mu amma al'adar musulunci sai ka ce Kabiru Asgar ne ko ka ce sunana Abu Uwaisa in ba gane ba ka ce Muhyiddin sunana wane kaza ko mun gane ka faɗi sunanka da za a gane ka da shi da aka sanka ko da sunan da baka so ne ce wanda yake ce ma gurugu ko wanda yake ce ma dan bera wallan da man kana san wannan sunan ce to yana iya da ku ba ku kike ce mun ba suna ne na gado wata kakata ta samu sai ka ci gaba da faɗa maka har ya bi ka ana ce maka sunan kusan kowa da irin wannan sunan boyewa ake kawai ai shiru ko kuma Allah ya taimake ka aka manta na'am sai yace ma fa'ala waliduka ina labarin babanka fa qultu nace qatalatul azariqa yace ai ɗan kalakatu da ake ce ma azariqa masu bin Nafi ibn al-Azraq su suka kashe shi qala sai yace qatalallahu al-azariqa ubangiji Allah ya tsine musu albarka kullaha gaba dayanta sun maqala sannan yace haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ba mu hadisi yace ala innahum kilabu ahlin nari sune karnukan yan wuta qala qultu al-azariqatu kulluha yace algawata malan kana nufin azariqa gaba dayan su awul khawarij ko kuma khawarija qala yace al-khawarij kulluha ana nufin dukkan khawarija da dukkan nawayin su domin da khawarij sune asalin sannan kuma sun tararrabuwa akwai azariqa akwai kaza sai da suka rabu gida 12 a iya wannan zamunan nasu wannan isnadi kaga kikkiawa ne kikkiawa ne kuma Abu al-Imam Ahmad ya rutushi a cikin Musnad haka nan Abu Dawud at-Tayalisi a cikin riwayar Ahmad sai shi wannan da ya shiga gun malamin can cikin sahabbai Sa'idu sai ya ce qultu sai na ce fa inna sultana yadhlimu an-nasa wa yaf'alu bihim to amma alaga ta malam ba ganin abinda suke dinnan na fito da shugabanni da sa musu abinnan hannu a hanci baya yana rage zalunci saboda sarakunan azzalimai ne suna zalunci sun kashe wani sun cuci wani sun kwace dukiyar wani zai fara sharhi da taliki irin yadda muke yanzu. Fatana wala yadi, yace makahon nan sai lalubo hannuna, faga mazaha biyadihi gambatan shadida, sai ya kai mini duka da ƙarfi ya dushe ni. Summa qala, yace wai haka ibnu jamhan, ce kai canka, alayka bisawadil a'zam, ce ka bi ta farkin mutane musulmi inda suka taru suka yadda da shugabancin wani. Alayka bisawadil a'zam fa in kana sultanu yasma'u minka, idan kana da halin da shugaba in ka fada masa zai ji, fa'ati ka je ka gaya masa fi baitihi a gidansa, fa akhbir bima ta'lam, ka je ka gaya masa abin da ka sani. Algata malam ne ke neman shugaba wani, to ya tafi gurinsa, in yaje ya ce ranka ya dade abin da ake kaza zalunci ne, a ji tsoron Allah a daina, abin da kuke kaza ba daidai bane, ya saba wa shari'a Allah, ya saba wa ka'ida, ku daina ku bari, wato ka je ka gaya masa, ko ka rubuta ka aika masa, ko ka san yanda za ka yi dai zancen ya kai gare shi, shi da ake nufata da nasihar. Wannan shi ne al'aslu kuma da shugabannin nasiha. Zai zo kan wannan babu, mun zo za mu yi sharhi gwargwadon hali a wajen. Wato, za ka mutum nasiha a matsayin shi na shugaba wanda ta keɓance shi, ta shafi abin da yake yi na rashin kirki ko na rashin gaskiya, to kai da shi kake masa. Za ka je ne ka gaya masa, ko ka aika ya zo ka gaya mashi in ka isa ka mai haka. Amma ba za ka zo ka wajaha nasiha a titi ga wasu waɗanda ba su ta shafa ba, ka ce kuma kana wa shugaba nasiha, shi za babu yanda za a gyara da haka. Wannan abin da mu yanzu muke ganin shi ne jarinta, shi ne daidai, to ka daji abin da Sahabi ya ce. Sahabi ya ce za ka je ne ka gaya mashi. Aka ce ma Ibn Mas'udin, me ya sa ba ka yi wa Usman nasiha? Ya ce, ina isa na zo na gaya muku? Aka ce ma Zaidu shi ma haka. To amma idan ya yi abin a gabanka, a gaban mutane, to nan za ka iya ce mashi kaza ba daidai ba ne, a san da ya yi. Wato, ba a so ka yi nasihan fi giyabi, ana so ka yi ne idan yana wajen. In ka samu hali abin da aka yi ba ka nan, to ka haɗu da shi ka gaya masa kai da shi. Idan ko abin da aka yi a kan idan ka ne nan take, to ka gaya masa cewa kuskure ne wannan. To wannan kuma ya daga cikin siffofin malamai rabbaniyun, su ne kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir, su iya jura faɗan magana ta gaskiya a gaban shugaba azzalimi, wanda koda da zaran sun faɗa kashe su za a yi. Malamai cikin musulunci sun yi masa Hajjaju irin wannan, sun yi ma sauran azzalimai cikin sarakuna tsawon zamanna, amma ba sa zuwa su keɓe wani wuri daban su zauna su da mutanen da ba su ne masu laifin ba. Mutanen ko dai victims ne su ma, ko masu jin haushin shugabancin ne, a yi ta fomfin ɗin laifuffukan shugabanni. To wannan zai kawo maslaha, ƙara ɓata tsari ne wannan. Kuma in dai a cikin littafin na Ahlus Sunna, to ba za ka gan shi ba. A cikin littafin aƙida na Ahlus Sunna ba za ka gan shi ba, jama'a. Wannan duk wanda ya ce ga shi a cikin littafin Ahlus Sunna, to ya kawo. Littafin dai aƙida waɗanda muke karanta, ka ji an fara zuwa kan wajen, to haka za ka yi ta jinsu. Idan mun zo inda ya yi magana a kan wannan, insha Allahu za mu yi ta'aliki gwargwadon abin da ya sauka. Wannan shi ne tafarkin da Ahlus Sunna suke a kai. To ana nan da zamani ya tsawo, shi ne sai aka samu wasu yanayi da wasu suke ganin ƙarƙashin wancan ƙa'idar ta al-istihsan, shi ne ƙa'ida. To bari mu ajiye dalilai, mai aiki da abin da muke ganin shi zai dace da zamanin, sai kuma wancan ƙa'idar, shin yin hakan ya zama karɓaɓɓe a babin ilimi ko bai zama ba? Za ku wannan ko ta ƙadiyya ce a wisa da malamai suke magana kai. To muka za mu kanta maganar malamai da suka kai a kira su da suna malamai irin su Uthaymeen, ka ji me suke cewa. Ba wai kawai mu nan local champions din cikinmu da ma wasu wanda ba su kai mu a kira su da suna malamai ba, kawai dai sun iya rabita da baki su dinga shiga cikin harka rigima ta ilimi wanda manyan malamai ma sa tsoranta. Muna daga cikin rigingimin da a ƙasar nan muke da matsala game da su, matsala ta ilimi da duniya ma ta malamai take tsoro. Sai ga wani ɗan tsako ya fito kawai ya ce shi a ganin shi, ko ya yi bidiyo ya ce shi ga fatawarsa ko ga ra'ayinsa ko ga fahimtarsa, kuma take na'iya anil haq. Ina daga cikin rigingimin da muke ciki a wannan ƙasan, saboda babu regulation, babu ƙa'ida, babu sanin ya kamata, babu kowa ya san matsayinsa, kowa yana da ƴancin ya abin da ya ga dama. Ƙa'idar Najeriya shi ne ka yi komai kuma ba komai. Duk abin da ka ga dama za ka yi kuma a Najeriya, kuma ba komai da zai biyo baya. A Najeriya kana yin kisan kai ka tsira, kana iya sa hannunka a cikin birgamin arzikin ƙasa ka dumbuza har sai an ga ƙarshen shi wato sai ka kusa ƙarar da shi kuma ka tsira a Najeriya kana yin wannan a Najeriya kana iya ka tara mutane ka kona mota da ransu kuma shikenan ba za a ganka a kamo ka ba kuma kana nan da rai da lafiya ba ƙasa ba ta tsage ka shiga ba a ina yake wannan ba Najeriya ba a ina ne wani zai irin wannan ta'addancin ya wuni ya kwana ba a kamo shi ba wallahi sai dai Najeriya ka zo da mota ka kada mutane a banza ka kashe su shikenan ka biyo wanwe ka kada mutum ka yi kaza ka canza abin nan kuna cikin shan mai a gidan mai a ce za a yi mitin yanzu nan a canza abin nan a mai sunan shi lita daga 600 ya koma 1000 ma kuma dole aka ku hakura ku sha kuma babu wanda zai wuta magana da a Najeriya yake wannan saboda a Najeriya komai na iya yiwa babu duk abin da kake tunanin ba zai yi ba a wata kasa to a Najeriya zai yi da ƙari zai da ƙari a Najeriya ne ake za a yi maka certificate tun daga na primary har na degree har sama da degree na ƙarya ana yi a Najeriya ne za a jarabawa yau tun shekaran jiya ta gama yawo a gari kowa ya ganta akwai website din ma da ake zuwa a biya kuɗi a nuna maka ita ba Najeriya ne ake yin wannan abubuwan sai ka ce ƙasar mahaukata ko ƙasar dabbobi kuma duk muna ji muna gani shi ƙasar take ƙara rikicewa ta lalace ko ba a kama hanyar gyara ta ba ta yaya al'umma ta zama al'umma mai nagarta da irin waɗannan abubuwan da muke da suka saba wa hankali ta ina za mu samu al'umma mai nagarta wallahi ba mu kama hanya ba da irin waɗannan abubuwan da muke laifuffuka da mukhalafat da corruption da duk wani fasadi a Najeriya yake shi manyan mu da ƙananan mu masu ilimin mu da jahilan mu ƴan bokon mu da ƴan arabiyan mu wanda suka girma da wanda ba su girma ba wanda suka samu alfarma da wanda ba samu ba kowa zuciyar shi mummuna ce aikin shi nuna haka yayin da kuma kowace ƙasa kokari suke al'umma wurin su gina ƙasar su su yi kishinta su gyara ta su agaje ta sawa'un musulmai ne su kowa musulmai ba duk ana yin wannan musulmai sun gyara ƙasashen su na musulmai malaysia sun gyara saudiya sun gyara Egypt sun gyara kowa ya gyara ƙasar shi ta musulmai kafirai sun gyara South Africa kafirai ne sun gyara ƙasar su Tanzania kafirai ne sun gyara ƙasar su America sun gyara ƙasar su ƴan ba ruwana da addini irin China irin Japan su ma sun gyara ƙasar su amma mu kuma muna nan kamar da malam Musa Sabi yake cewa sai dai mu je mu gana su mai kyan kuma mu dawo ba mu kufa ba in ma za mu kufa sai dai mu kufa wani mummuna abu Allah ya kyauta malam ya sake cewa وحدثنا خلاد بن أسلم البغدادي كنا قال حدثنا نضر بن شميل بابا مالم نحونا قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة بن دينار قال حدثنا أبو حفص سنن شي سعيد شيني دونتي ابن جمهان الأسلمي البصري ابن جهمان عفوا سيتي أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى وهم يقاتلون الخوارج ياجي سيدنا عبد الله بن أبو أوفى a lokacin da ake yakan khawarij yana cewa wa kana gulamun lahu kad lahika bil khawarij min ash-shakil akhar akwai wani da bawan sa ya riski khawarija ta dayan bangaren fanadainahu sai muka kira shi ya fayruz sunan shi kenan ya fayruz hadha abdullahi ibn abi aufa fa qala ni'mar rajul law hajara wato yana da wani bawa sai bawan ya shiga cikin irin wannan jarabawa ta zafin kai sai ya gudu ya koma cikin ƴan khawarija shi ma ya zama mujahidi kamar da suke cewa sai aka zo ana neman sa ana ce mishi kai ka koma gun mai gidanka mutumin kirki ne ka je ka bi ka masa biyayya sai ya ce ni'mar rajulu madalla da mutumin law hajara da yayi hijira da ya zama babban mutum matsalar shi kawai yake shigowa cikin mu amma muna mishi kallon mutumin kirki fa qala abdullahi sai abdullahi ya ce ma yaqulu aduwullah wannan makiyin Allah me yake fada faqila lahu sai aka ce mishi ya qulu yana cewa ni'mar rajulu law hajara yana cewa kai mutumin kirki ne ba dan ka kin hijira ba faqala sai yace a hijratun ba'd hijrati ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace iko Allah yanzu akwai ta hijira ta rage mun bayan ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu wani dan kalakata jahili shine zai kira zuwa ga hijira sannan a Kaduna ne yake ga mu wai a shi lokacin da aka fara shari'ar zamfara mutane da dama daga Abuja da Sokoto da Kano su ma suna cikin harkar kuɗi ma a Abuja kawai suka bari suka hijira sai kuma gusau kawai sai kuma cikin talauci da wahala da yunwa sun hijira zuwa ƙasa addini ni wallahi ban taba jin labari ba sai kwanan nan ban taba ji ba ya sani na cewa wani mutum ya bar garin su ya koma Zamfara lokacin da aka fara shari'an nan ta zamanin Yarima da sunan yayi hijira cewa zaka suka dinga kashe binnan kwasar kudaden su suka sai da gidajen su wani mahadin littafai wani har da gadan matan shi suka tafi Sambisa suka fara tafiya da tukun na Maiduguri da sunan sun yi hijira wanda kuma duk bai ba suna ganin shi irin wannan a ce ni'imar rajulu laula law annahu hajara haka suke ma kallo dan haka suke kallon sauran musulmi har sai kai lokacin da suka kafirta sauran musulmi suka ce su kadai ne musulmai suka fara kashe musulmai irin wannan tunanin ne yace to yanzu ni da nayi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wani dan kalakatu zai ga yin cewa wai ana jira dan da sake yin hijira wa qarsamitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bayan naji annabi yana cewa tuba liman qatalahum wa qatalu alherin Allah ya kai ga wanda di ya samu halin kashe su alherin Allah kuma ya kai ga wanda suka kashe su yan kalakatu sai sayyidina Ali yana daga cikin karamar sa da Allah ya bashi falalarsa shine ya fara yakan khawarija har sai da ya kashe su wannan yaki nan harawan sai da ya kashe su an bikrati abihim in banda wasu tsararu da suka samu suka gudu sai da ya kashe su ga baki daya to Allah ya bashi wannan falala kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dama wasu al'umma ta guda biyu zasu sabani mafiya kusancin su da gaskiya za su kashe ƴan khawarija a cikin al'ummata sai da Ali shi ya samu wannan falala Allah ya kara masa yadda wannan hadisi ne sahihi wanda yana cikin littafin Al-Lalaka'i sharh usul i'tiqadi al-sunnah wal jama'a haka na Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi a cikin as-sunna nashi da shi da ɗansa ya saki rawaito shi kuma a cikin musnadul imami Ahmad ibn Hanbal Allah ubangiji ya samu dace kaji yadda suke daga cikin halayyar su akwai su kan malamai shine wannan duk malaman da basu bi su ba za su soke su sun nuna cewa malaman basu fahimci karatu ba su da suke yara ƙanana jahilai wanda basu goge addini ba sai su nuna su suka fahimci addinin fiye da malaman musulunci yanda kaga yana nuna ya fi sahabbai ma fahimta addini wa da sanal husainu qala ibnu ali ibnu yazida as-sadda'i wannan yana da hadisi ne a cikin littafin Isharatun Nisa na Imam An-Nasa'i mutumin Kufa ne layyinul hadith qala da sana abi baban shi Ali ibn Yazida shima yana da matsala layyinul hadith ne shima an fitr ibn Khalifa kenan an Hakim ibn Jubair shima da'ifi ne Hakim ibn Jubair da'ifi ne wannan isnadi ne da yake da masu rauni da yawa an Ibrahim An-Nakhai daga Ibrahim An-Nakhai an Alqama ibn Waqqas kenan qala yace samitu Ali ibn Abi Talib yaqulu naji manzan naji sayyidina Ali dan Abu Talib yawmar Naharawan yaqulu yana cewa umirtu bi qitalil mariqina an umarce ni na yaki wadanda suka fice daga addini wa haula'il mariquna wadannan sune wanda suka fice din fit daga addinin musulunci eh wannan hadisi ne mai rauni ta fuskar isnadi amma yana da shahidi shahidinsa shine wanda ke cikin Muzammu Tabarani al-Awsat da sayyidina Abdullahi dan Mas'ud yake cewa umira aliyun bi qitalin nakifina wal qasitina wal mariqina an umarci sayyidina Ali da wannan yaki wa yake umarta shi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siranta mai cewa wata rana zaka gamu da wasu mutane da su tawaye daga addinin musulunci ka mini maganin su kai nake sa ran zaka yi mini maganin su wannan shahidi ne da yake shi ma isnadin shi yana da ɗan matsaloli akwai wani mutum mai suna Muslim ibn Kailan ibn Kaysan al-Mula'i shi ma da'ifi ne amma dai kaga hadisin yana da shawahidu da suke tabbatar da shi da yawa waɗanda za mu zo mu ji wasu a gaban insha Allah to wannan kenan za mu saurara a nan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi daga inda mu kwana a lambar tarjama ta 940 insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah.